sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalar da niya ko a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 na zangon FM a birnin Yamai sai Alpha Radio a Kumasi kasar Ghana. Masauraro barkanku da haka, Suleiman Muni Barma ne ke muku sallama daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumomi da kungiyoyi masu zaman kansu sun fara nazarin hanyoyin da za su kullowa matsalar wutar lantarki inda ake fama da daukewar wutar ba kakkautawa a wannan lokaci na matsanancin yanayin zafi.
Kullum za a ci rahuta har so nawa, kullum muna da matsala wuta mai inganci. Sai muka ga su ina unhwanin wato kara kudin wuta lokacin da mu bukata ba ta biya ba.
A Najeriya, majalisar dokokin kasar ta tafka muhawara akan yanayin tabarbarewar tsaron da ake ciki, lamarin da ya bada damar daukan wasu muhimman matakai.
Abinda muka nema daga majalisa shine rundunar sojojin Najeriya su da yan sanda su yi sauri da gaggawa su tura jami'an ma'aikata aje a karko yancin yankin nan da aka kama. Mutanen nan sun kafa tutar su a gari garuruwa kusan uku a kaure Magami da Alawa suna can.
Idan muka sake komawa Niger, anan din ma ana ci gaba da neman hanyoyin tunkarar matsalar tsaro. Mafari kenan cibiyar nazari da binciken dubaran sha'anin tsaro ta kasa wato CNES ta kaddamar da ayyukan fadakar da jama'a nauyin da ya rataya a wuyan su akan batun tsaro.
Mun zo ne mu dauki ra'ayin mutane don mu gani yadda za mu gyara shirin nan na politik wanda zai kare kasan gana mu. In kun duba ko ina dai a duniyan ga sai a ce akwai matsalan tsaro, akwai matsaloli da yawa. To matsalolin nan ne muke so kullu Niger mu kawo wannan politik wanda zai sa a zamna lahiya, kuma ko menene matsala inda ya fito Allah ya sa a ciwo kansa.
Kamar kowace ranar Alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridan Ghana, sannan sai nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan. To amma halin yanzu ga labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da shirin faɗaɗa tallafin da gwamnati ke ba kananan yara Amurkawa da kuma iyalansu jiya Laraba a jawabinsa na farko ga haɗaɗɗen zaman majalisun tarayya.
Tonight I come to talk about crisis and opportunity, about rebuilding the nation, revitalizing our democracy.
Biden ya ce a daren yau na zo ne domin yin magana akan tashin hankali da kuma abin da ka iya yiwuwa game da gina kasar mu da ƙara ƙarfin demokradiyyar mu da kuma samun mu Amurkawa makoma mai kyau. Ya ambaci kalubale da gwamnatinsa ta fuskanta da farko da suka hada da annobar corona da kuma bayan tattalin arziki da annobar typhoid da kuma harin da aka kai a majalisa kafin rantsar da shi a watan Janairu. Shugaba Biden ya ce Amurka ta kama hanyar ci gaba.
Now after just 100 days I can report to the nation America is on the move again.
Yace yanzu bayan kwanaki 100 zan iya shaida muku cewa Amurka ta sake komawa kan hanyar ci gaba. Shugaba Biden ya kuma zayyana ci gaban da aka samu a rigakafin coronavirus tare da yin kira ga al'ummar kasar su ci gaba da yin abin da ya kamata domin daƙile yaduwar cutar da ta kashe sama da mutane 574 ta kuma kama mutane miliyan 32 a Amurka. Shugaban kasar ya yi jawabin ne da aka yayata kai tsaye a akwatunan talabijin a zauren majalisar da mutane 200 suka halarta da suka hada da 'yan majalisa da kuma kusoshin gwamnati waɗanda suka bada tazara suka kuma sa takunkumi. Kamar yadda aka saba dai a irin wannan jawabin, adadin mutanen da ke zama a zauren majalisar 1,600 sai dai aka takaita a jiya saboda barazanar annobar corona. Kwararre a fannin cututtuka masu yaduwa kuma babban jami'i mai ba fada shugaban kasa shawarwari kan harkokin magani Anthony Fauci ya ce ya kamata shawarar da cibiyar yaki da cututtuka ta Amurka CDC ta bayar dangane da daina sa takunkumi a waje ta karfafawa mutane gwiwa su yi rigakafi. Director CDC Rochelle Walensky ta sanar ranar Talata cewa yanzu cidiyar ta ce Amurkawa da suka sami cikakka allurar rigakafi ba sa buƙatar rufe fuskokinsu a waje, sai dai in suna cikin cinkoson jama'a kuma za su iya gudanar da ayyuka a sake kamar motsa jiki a waje da cin abinci a ɗakunan cin abinci a waje ba tare da sa takunkumi ba. A wata hira da tashar talabijin ta NBC, Fauci ya ce banda manyan taruka da ake gudanarwa a waje, waɗanda suka kammala rigakafi za su iya yawo a waje ba tare da sa takunkumi ba. Ya ce ƙarin masu sa takunkumi zai taimaka wajen rage yaduwar cutar ya kuma sa a janye sharuɗan da aka gindaya. A cikin hirar, Fauci ya kuma ƙaryata rahotanni da ke nuni da cewa matasa da kuma mutane da ke cikin ƙoshin lafiya ba sa buƙatar yin rigakafi. Ya bayyana cewa matasa za su iya kama cutar idan suka sa kansu a cikin hatsari. Jami'an gwamnatin tarayya sun kwace na'urori da ke aiki da lantarki jiya da rana a gida da kuma ofishin Rudy Giuliani da ke birnin New York. Tsohon magajin garin birnin New York ɗin wanda ya zama lauyan tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, yayin da ake bincike kan ayyukan Giuliani a Ukraine da ke da alaƙa da yakin neman zaɓen Trump a shekara ta 2020. Robert Gostello, lauyan Giuliani, ya tabbatar da cewa jami'an sun gudanar da bincike a wurare biyu mallakar Giuliani amma ya kushe wa binciken. An samu karuwar kaiwa 'yan asalin yankin Asiya hare-hare a manyan birane 16 na Amurka a kwatar farko ta shekara ta 2021 a ci gaba da karuwar hare-haren da ake fuskanta tun bayan barkewar annobar corona bara bisa ga kididdigar 'yan sanda. Wannan na faruwa ne a daidai lokacin da shugaba Joe Biden ya dauki matakan dakile tashin hankali da 'yan fafatuka suka ce kalaman tsohon shugaban kasa Donald Trump dangane da asalin cutar daga China sun ruruta. Majalisar Wakilan Amurka za ta yi muhawara akan kudirin da Majalisar Dattijai ta amince da shi makon da ya gabata da zai samar da wani matsayin ma'aikatar shari'a akan yadda za a tunkari matsalar. Bayanan 'yan sanda da cibiyar nazarin kyama da ayyukan ta'addanci ta jami'ar jihar California da ke San Bernard ta tattara wanda muryar Amurka ta samu na nuni da cewa ofisoshin 'yan sanda sun gudanar da bincike akan hare-hare da ake kaiwa Amurkawa 'yan asalin yankin Asiya 90 a manyan birane 16 a farkon kwatar wannan shekarar, aka san 36 da aka fuskanta a shekara ta 2020.
Madalla a taskar rahotannin za mu fara ne da jamhuriyar Niger, inda mambobin gwamnati da jami'an kamfanin wutar lantarki Nigelec da na kungiyoyin fararen hula da na hukumar zuba ido akan sha'anin makamashi wato arse suka gudanar da taro domin nazarin matsalolin da ke janyo daukewar wutar lantarki ba kakkautawa a kasar, musamman a irin wannan lokaci na matsanancin yanayin zafi. Shugaban kungiyar kare haƙƙin masaya Alhaji Mustapha Kadi Umani ya mana ƙarin bayani game da wannan zama.
To wannan taron ya kawo sabon labari shine a cikin nazarin da aka yi kacin mushe bisa wannan muhawarar, wato an gani cewa da wato shi kuɗin da muke biya mu masaya a fuskar lantarki makamashi, to bisa doka wadda aka yi a jamhuriyar Nijar duk shekara biyar ne ya kamata a iya cewa an yi ƙarin kuɗin kuta a jamhuriyar Nijar, sai ga shi kai tsaye wajen shekara uku Nijelec tana cin karanta babu baka, wato sabbin ayyukan na inganta wuta ba ta yi ba. Bancin haka Nijelec ta yi wata sabuwar kamfani ta ba da wuta wadda ake ce ma Istik Mahar ta ƴan Muritani. To wannan kamfani farashin ta wato ya linka hasobi ga wanda muke kuka da shi, tunda a yanzu haka wato bisa ga rashishiyar da Nijelec ta ɗauka da wannan kamfani duk wata sai ta zuba mata miliyar guda da miliyan 250, an sha huta ko da ba a sha huta ba, sai muka ga wannan ai kasara ce a ƙasa. Shi ko gashi abinda dama muke kuka ai bai kare ba shine kullum za a cire huta har so nawa, kullum muna da matsala huta mai inganci, sai muka ga to ina amfanin wato ƙara kuɗin huta lokacin da mu bukata ba ta biya ba. Bisa bitar da aka yi in aka dibi shekarun baya kudaden da ma muke ba Nijelec bisa ga kuɗin da aka tsaida a fuskar doka ya yi yawa, Nijelec ma sai ta maida muna sauran kudade.
Wato hutar ta yi tsada?
Hutar ta yi tsada. To yanzu aukan nauyin wannan sabon kamfani da aka yi shine zai sa farashi ya karu da har kashi 6%. Ni zai laka ba ruwanta, ba ta hasara, ku masaya ku ne za ku biya. A sunan ku ne aka yi. To shi an muharin muka ce wannan dole sai gwamnati ya sa bakin sa.
Shugaban gamayyar kungiyoyin Rasconi masu kare haƙƙin masaya Alhaji Mustafa Kadi Umani kenan. To domin jin martanin kamfanin wutar lantarki Nijelek, mun tuntubi jami'ar kula da jama'a Hashiya Binta, sai dai ta ce za ta waiwaye mu bayan ta tuntubi magabatanta, amma kuma kawo yanzu ba mu ji daga gare ta ba. Tabarbarewar harkar tsaro a Najeriya ya sa majalisar dokokin kasar daukan wasu matakai, ciki har da batun kafa sansanoni da kuma ganawa da shugabannin hukumomin tsaron kasar. Dan majalisar dattawa Muhammad Sani Musa daga jihar Neja ta Gabas, wanda shine ya kawo kudirin da majalisar ta kwashi sa'o'i hudu tana tantaunawa akai, ya zanta da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda akan yadda 'yan ta da kayar baya suka mamaye jihar sa. Ga yadda hirarsu ta kasance.
Karamar hukumar Shiroro Munya da Rafi Local Government an kore su yau, in kika je IDPs da yawa da aka kafa wurin mazaunin da za su zauna na so. In fact a ranar Lahadi kafin Bamina, fiye da 1,000 sun shiga gidan sarkin Mina akan cewa sun zo gudun hijira kafin an lallabe su su koma cikin makarantu da ke gefen gidan sarki.
A wannan kuduri da ka gabatar, me ka nema yanzu a wurin majalisar?
Abin da muka nema daga majalisa shine rundunar sojojin Najeriya su yi da 'yan sanda su yi sauri da gaggawa su tura jami'an ma'aikata aje a karko yancin yankin nan da aka kama. Mutanen nan sun kafa tutarsu a gari garuruwa kusan uku, a ƙaure Magami da Alawa suna can. In dai sun fara a nan, to ina Mina ina Abuja. To mun yi kira ga hafsoshin sojoji da aka kafa su yi kokari su sa barikin 'yan sanda da barikin sojoji a waɗannan sashe, ya zama cewa an karfafa su an sa su a wurin nan na dindindin. Saboda me wannan abu da muke gani shi da sauki ya wuce haka, kuma irin abin da ke faruwa a wuraren nan ne sai ya sa rashin tsaro ya yadu ko ina. Yanzu ko ina ba state daya da wannan abu ba ta taba ba. To a cikin kai kuna hukukan da yawa sun tashi sun yi magana, da yawa kuma abubuwan da aka nema yana da yawa, wanda yake ya kunsu har da kiran shugabannin rundunonin nan su zo su yi mana bayani me ake ciki. Ne mun ga abin yana neman ya kwace.
Menene matsayin majalisa akan wannan kuduri naka?
Eh, kudirin nan shine za mu kira waɗannan mutane mu zauna da su, harsoshi za mu zauna da su, amma zaman da za mu yi namu ne kurin da su, saboda mu gaya wa juna gaskiya su gaya mana gaskiyar menene ake ciki. Kuna iya tunawa shugaban sojojin Najeriya ya zo majalisan wakilai, kuma kuna jin irin bayani da yayi. To muna so mu fara sani, mu fara bincika mu ga diddigin me ke faruwa ne. Kasan nan ba zaman lafiya, ko da kuke neman labaran nan da mu da muke ba da labaran nan, duk ba mu san ba mu ba wanda zai ce yana kwanciya yanzu. Yanzu da ka tashi zuwa garin kamar kana tunani ya za ka kai.
To distinguished, tuntuni irin matsaloli da ake da su a harkar tsaron nan sanannu ne. Baka ganin kuna yawan kiran su kuma ba a samun biyan bukata?
A cikin ababen da muka shimfiɗa shine banda kira da za a masu, ya kamata gwamnatin tarayya ta bude daukan ma'aikata na sojoji ne, na sama, na ƙasa, 'yan sanda ne. Ayi yanzu ka duk kaman ƙasar Misra, wanda yake duk yawan su ba su fi 100 da ba su kai 100 ba ma da
miliyan 100
ba su kai ba. To suna da rundunonin 'yan sanda sojoji na tsaro wata miliyan ɗaya, sannan suna da wani kusan miliyan ɗaya da suke reserve. Mu ba mu da masu aikin ma balle reserve. In aka hada gabaki daya da har kai ka hada da custom da civil defense da menene ba mu kai miliyan ɗaya ba.
To akwai wani abu da za ku yi daban ko wani salo da za ku dauka da zai bambanta da wanda kuka saba yi tare da su in sun zo?
A cikin abubuwan da muka shimfiɗa za mu yi, wanda yake ba za ka iya daukan gaba gadi ka ce da abin da kake so ka yi ba ka san gaskiyar me ke kasa ba. Muna kasan nan mun san an ba da dala biliyan ɗaya aka ce za a je a so kayan yaki a ƙasar nan, aka ce za a ɗauki ma'aikata to ka duba wani abun takeici a kasar nan a ce ɗan sanda da za a dauki aiki an gaza daukan su saboda wai sashen dauka daban shugaban ɗan sanda nashi daban police commission da police suna kotu kuma a ce akwai gwamnati ba a iya yin wani abu akan wannan al'amari a ce wannan abu ya kawo cikas wurin daukan ma'aikata me muke ciki a kasar nan dole mu duba a wurin cikin bayanan da aka yi da nazarorin da aka dauka aka ce za a iya zaunawa muka gama samun labaran abinda muke so a zauna mu sake duba police act da muka yi passing abinda ya kamata mu yi mu yi
za mu sake komawa jamhuriyar Nijar a ci gaba da fadakar da jama'a muhimmancin bayar da gudunmuwa wajen tabbatar da tsaron kasa cibiyar nazari da binciken dubarun fannin tsaro CNES ta kaddamar da zagaye zuwa wasu jihohi hudu da suka hada da Agadez, Maradi, Zender da Difa. Dr. Danya Mumuni na daga cikin mambobin wannan tawaga ga kadan daga jawabin da ya yi wa shugabannin kungiyoyin fararen hula da jami'an tsaro a lokacin da suka yada zango a Agadez.
Ya kawo ziyara saboda a tautauna da mutane don a samu ai elaborate politique nationale na politique de sécurité nationale na kasa duka lallai mun zo ne mu dauki ra'ayin mutane don mu gani yanda zamu gyara shirin nan na politique wanda zai kare kasan ganamu in kun duba ko ina dai a duniyan ga ta a ce akwai masalan tsaro akwai masaloli da yawa to masalolin nan ne muke so kullu Niger muka hawa wannan politik wanda zai sa a zamna lahiya kuma ko menene masala inda ya fito Allah ya sa a ciwo kansa saboda wannan ne shi kuma shugaban kasa yayi knes da saboda abu kai yazo yayi surprise din mutane bai kamata ba a ce abu yazo ya hada su bisan haka nan ya kamata ne a ce an shirya an samu an ayi nazari an san da abun zai zo kuma an san da matakin da za a dauka mishi kafin ya zo na Afrika ma ko ina ana kafa irin shi an dauko Burkina Niger ne ya gani shi ma ya tayi ya kafa center irin na CNES haka nan ne Mali cikin G5 Sahel akwai Chad da Mauritania su ma za su kafa irin nasu don su aiki tare ko annan centrori in sun gama ƙarfi anan cikin region din G5 Sahel ana iya samu kwanciyar hankali duka abubuwan da za a kafa suna cikin wannan politik din da muke so mu yi amma kafin mu kai ga wannan akwai node analysis wanda za mu yi ma shugaban kasa don cikin shi ne za mu kusanta abubuwan da ya kamata a yi don a tsaya da wannan matsala na wajen chat
Shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan ofishin muryar Amurka na birnin Yamai yanzu kuma sai shirin
na kasa
ba kasawa ba jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke tabo batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa to a ci gaba da kawo wa masu sauraro labarin canjin tunanin da alamu ke nunin an fara samu a wajen nakasassun tarayyar Najeriya kamar a makon da ya shige yau ma shirin ya samu bakuncin daya daga cikin guragun da ke aikin walda a Kano sana'ar da ke matsayin madogara a gare shi da jama'arsa a dai bangare wata hanya ce ta baiwa yara masu tawaya damar tasowa da tunanin neman na kai
suna Sana Abdullahi sarkin yakin sarkin guragun kuma jihar Kano kuma ni gurgu ne wanda nake ina hada lilo ina hada kyaure, ina hada jet, ina hada bagala, ina hada kekunan guragu. In ka kawo machine na guragu, machine na maskafa, zan mai da shi machine na guragu. In ka kawo mota ta maskafa, zan mai da ita mota ta masu bukata ta musamman ta guragu, zan mata wakili ne, zan mata joni wanda in kawo komai zai dawo ma hannu maimakon kafa. Wanda nake koyawa aiki akalla ya suka mutum 15, wanda na yaye sai za su kai mutum 20 ma. Yanzu dai akwai mutum 10 wanda nake koyawa yanzu masu hannu da shuni da kuma gwamnati ba za su kawo ma inda kake ba. Kasashen da aka ci gaba muna nan kamar nan yanda aka sanya dukkan kungiyar guragun jihar Kano. Kana nan za ka ma ba mai ka fita kawo hala ba, in ka fita mai ka sha wuya. Daddalabin da ake samu na gwamnati ba zai taka karya karya ba, dan karen ne za ta iya baka buhu biyu buhu uku mutum wajen 1000 a ce a raba, kaga ai ba tallafi bane wannan. Kamar yanzu karshen azumi ana gobe sallah ya ce ya baku buhu uku buhu hudu, shi za a baku a ce ko wajen mutum 1000 a ce ku je ku kasanta. Yayi kadan yayi kadan ai mutanen da ya kasan mutane kuma da korafi. In an ba wani babu wani ba korafi ne. Kamar wannan maganar da kai ina cikin gabar daman yin magana akan abu, yanzu kaga akwai mutane wancan da nayi wa training wajen mutum 20, to yanzu akalla tallafi suke nema wanda za su zaje su kara dogara da kansu. Ni na koya musu, to amma dan abubuwan da za su koya din zai su gaba da sana'a shine babu.
Haka kuma wani abin da ke karawa na kasassu azama a yau a arewacin Najeriya shine yadda kungiyoyin kasashen waje ke fadi tashin ganin sun shigar da masu bukata ta musamman cikin al'amuran rayuwa na yau da kullum. Abin da ya kamata kungiyoyin cikin gida su yi koyi da shi a wannan lokaci da ake neman sassauta ko kuma kawo karshen sana'ar bara kwata-kwata.
Yanzu akwai wata kungiya Inyas Foundation, su ma sun zo sun dan koyar da harkar walla, dan ko sa TV ma ba ai ba, sun koya mutanen mu walla, sun koya musu keken guragun guda 10 sun koya, kuma suka ce su rike keken ma su je su dogara da kansu. Kuma na ji dadin wannan abun wallahi, da Allah ya sa da suna da kuɗi ma a hannun su oba, wallahi ha generator kamar wancan da kake gani da injin walla da generator da bais da garanji wallahi ya sace musu. To amma da yake abun ba kuɗi, su ma daga kasashen duniya suka dan samu tallafi, suka zo suka sai kayan aikin, wasu sun koya musu takarma da jaka, su kuma wannan mutum 10 sun koya musu walda, su ma can mutum 10 an koya musu jaka da takarmi. To dama gaskiya abin da zai bi muhimmanci a tare da mu tallafi. In ka ba mu tallafi, in Allah da koda ba kuɗi ka ba mu ba, ka zo ka dubi irin sana'ar da muke yi, ka zo ka siyar mana kayan sana'ar da muke yi, ka ce gayi ka ba da tallafin wanda suka koyi sana'ar su je su dogara da kansu, shine zai taimakawa wannan karkashin baras da take zuciyar mutanen mu. Akwai ta, to amma rashin tallafin shi yake hana yin sana'ar, shi yake hana. Amma in ka ba mu tallafin, ka ba mu mutum, mu da kanmu da yake shugabanni ne mu, dole mu kula duk wanda bai ba mu kula da shi dan ya je ya dogara da kansa. In kuma mukin yaki tunda kullum muna tare da su, in sun ki iya mu dan kowanne kuma yake da zuciyar abu, shi mu bashi mu koya mar ajeje ya ci gaba da dogara da kansa.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin na ƙasa a yau, sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabofin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Sani Abdulhadi, sarkin yakin sarkin guragun jihar Kano, da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, nake ce da ku muni lafiya. Madalla, lokaci yayi da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana.
Daga yin mutane tem za mu so masharihin jaridin da yau kuma babban labarin ta shine a taimakawa hukumar wayi kan al'umma ta fassara kundin tsarin mulkin 1992 zuwa harsunan kasar Ghana jaridar take hukumar mako na shikara da ake yi an yi gudanar da shi a ranan fitini a nan Accra tare da kira ga kungiyoyin agaji da kuma mutane daidai ko su taimaka wa hukumar wayi kan al'umman NCC ya takaice ta fassara kullun tsarin mulkin 1992 zuwa har duk arsunan kasar Ghana maza kujerar hukumar Miss Josephine Nkrumah ta faɗi cewa ya zama wajibi a fassara kullun tsarin mulkin zuwa duk arsunan kasar saboda yawancin mutane ba su fahimtar English da aka rubuta kundin da shi ta yi wannan kiran ne a cikin wata shirin da jaridar Ghanaian Times ya yi bukin hukumar na shekara ta 2021 na ainihin makon kundin wadda aka yi a kwamin Nkrumah sakan na kara kan taki a tsaya bayan kundin tsarin mulkin kasar Ghana daga marasa rinjaye zuwa ga gwamnati a aza haramcin tafiye-tafiye a kan kasashe waɗanda ke da cutar COVID-19 jaridar The Chronicle ce ta ruwaito wannan kuma babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC a majalisar dokoki ta nuna cewa yana da ban tsoro irin yadda cutar COVID-19 ke karuwa musamman waɗanda ake yin rikodin su a Kutuka International Airport wani jawabi da kwabnaminta Akando wadda tsayayyen mamba ne na kwamitin kiwon lafiya majalisar dokoki kuma Anthony Jobe so ya gabatar a nan Accra a jiya ya ce yana yiwuwa waɗanda aka sama da cutar COVID-19 daga matsakin jiragen saman hakan ɗin ya samu ne daga rashin gudanar da gwaji yadda ya kamata mai yasa kuɗin kokon ƙasar China yake da tsada fi da na Ghana Otan Jesse yana kiran da ayi bincike wannan ne labarin da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic ta rawaito jaridar ta ce wani ma'aikacin masana'antu kuma na tattalin arziki Mr. Tony Otan Jesse yayi kira da cikin gaugawa a gabatar da bincike akan dalilin da yasa kasar China take samun farashi mai kyau na koko dinta da ta aiki kasar waje fiye da abinda kasar Ghana ke samu na ita nata kunda take aiki wa waje ya fada wa Graphic Business a ranar 23 ga watan Afrilu cewa binciken ya kamata ya kasance cikin gaugawa domin ya taimaka tabbatar da dalilin da yasa kilogram 500 na yan koko daga kasar China ya samar da kudi $300,000 yayin da kasar Ghana da Cote d'Ivoire wanda ke samar da fiye da rabin kokon duniya yanzu haka ke karban $2,400 kowane tonin ɗin koko. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma sai nasihar malamai a albarkacin watan Ramadan.
Imam Malam Sani Nijar. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa a wata aya ya ayyuhal ladzina amanu idzanu lil salati yawmal jumu'ati fasawu ila dhikri la wazararbai. Ma'al shahidi de su yan kasuwa a lokacin sallah ya bari a ji a yi sallah kuma kayan kasuwanci da ake saidawa a siyo kayan kasuwanci mai rahusa saboda annabi alaihi salatu wassalam yake cewa nadara Allahu imra'an idza ishtara samha wa yazaba asamma Allah ya ji kan mutumin da zai siya ya adalci ya rangwame haka na da zai siya da ya adalci ya rangwame an ka rangwamta kai ma sai Allah sai rangwamta maka amma an kalilinka kai ma sai Allah ya huda ma albarka sai ka samu ribar jika 200 misali a hakika ka ganta jika 200 ce amma kana an ga ajita cikin kwanta an kale ga duka bin jika 20 ma kuma ba sata haka maka Allah ne zari albarka kuma ka zama to baka tausayin mu'mine annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa man lam yatambi amril mu'mini falasa bi mu'min duk wanda bai damu ba da halin da mu'mini suka shiga to shi ma ba da cikin mu'mini wannan wata ne na Ramadan zanwa duk abin da ka sani me bakon a kasa biyu ma a baka rabi ma amma baka bada ba duka mu ce baka bada duka wannan radin kanka ne amma kai adalci ka raba biyu ma ka sai da rabi ma kai taimako daga ciki sai Allah ya sanya ka da cikin masu samu wani gara basa wata ne wanda a shekara sau ɗaya lake yin shi ba lalle ba ne a baɗin ta dawo kana na a raye wani nasu hadisi ke ta wa kam yi kuma la yi shi la tamami amin da yawa kuke wani buku a rayuwa shekara ta badin an zo ba za a tarro ku ba saboda an yi zanyi bidije ba mamaki kana daga cikin wanzu a Ramadan din da su dai kokari kare ba ci Ramadan din kafin Ramadan din ya wuce ba mamaki badin bakka ciki an abu masarufi ne musamman ka an makulashe ne a yayin rangomi su shinkafa ne ita ma a yayin rangomi su masara ne a yayin rangomi in har ma baka bara kyauta ba ai dan Allah ya taimako taimakon kanmu ne da kanmu eh Allah ya sa mu dace
madalla ala amfana da haka muka zo karshen wannan shiri da muka kawo daga ofishin muryar Amurka na birnin Yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa ni Sulaiman Muni Barma da na gabatar ke ce da ku Allah ba mu alkhairi.